go on zauren DOA. A yau muna kasar Niger kuma a jihar Maradi inda zamu yi tsokaci kan yanayi da gidajen radio masu zaman kansu ke ciki a jihar tunda aka samu sauyi a mulkin kasar daga farar hula zuwa mulkin soja. Bari dai in miƙa ku ga jagoran shirin Mansur Sani.
Kamar yadda kuka ji a cikin shimfiɗar shirin muna tare da malamai daban-daban waɗanda zamu yi magana akan halin da gidajen radio masu zaman kansu suke rayuwa daga lokacin da aka yi juyin mulki har ya zuwa yanzu. Zamu ji ta bakin kowanne daga cikin su domin sanin makomar waɗannan radioyi da ma ci gaba ko kuma koma baya da sauran al'amura waɗanda suka jibanta haka din. To ba tare da lokaci ba kafin mu kasance a cikin shirin zamu gabatar da waɗanda muke tare da su ɗaya bayan ɗaya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana Yunus Rahim wakili kungiyar radioji da kuma television wanda na cewa CSC.
Masha Allah sai.
Assalamu alaikum. Sunana Haruna Radio Liberty Maradi.
Masha Allah sai kuma.
Assalamu alaikum. Sunana Basir Sadu dan jarida ne a gidan radio da television Sarauni Harisan jihar Maradi.
Masha Allah sai kuma.
Sai Abu Dalito na kungiyar Farahulla ta Kudai jihar Maradi.
Ni ne sunana Ibrahim Kinazum dan jarida ne radio na Gatta Maradi.
To bari in yi ƙetare domin dubuta daga tushe. Ibrahim Kinazum dan jarida a gidan radio Nagata, watakila shugaba ne a gidan ku? Yauwa, kuma da Ibrahim, wata hanya ce ake ciki ko kuma wani irin hali gidajen radio masu zaman kansu suke ciki daga lokacin da aka yi juyin mulki zuwa yanzu da muke wannan magana?
Na san hali, an ce hali gaskiya, hali dama gidajen radio suna cikin halin kunci. Kamma a yi mulki domin tun da aka ɗauko alloban nan ta COVID-19 da ake kira corona ya yi shafan fakokin jarida. Daga nan ana neman maslaha ina za a huta ma wannan matsalan aka zo kwatsam aka shiga wannan yanayi na yin mulki. Kuma kenan ya ƙarasa gidajen riduka da su ɗan jaridan cikin wani kunci na daban. Tunda mai dalili duka abokan hulɗa abokan mu'amala wanda da su ne watakila ƴan kafofin radio kan suke samun kuɗin shiga duka suka rike suka tafiyan su. Daga nan kenan inda ba talla ba biyan kuɗin rahoto ba waɗansu ayyuka na galgaɗi da na al'umma
wanda za a abubuwa da kamar tsawa daga gare su ne ake
dogaro. Daga gare su ne ake dogaro su ne suke sa kuɗaɗen shiga cikin kafofin jarida na ƙasar nan yawanci duka. To aka zo cikin wannan tafarkin duka sun tai. Ita gwamnatin kuma ita tana kakaniki kenan daga nan wurin gwamnatin ba tsammanin wani abu wanda suke tallafawa sun tai. Kaga kuma ita jarida matsalar ta dole ne in ka bude radio kai ba ni labari. Inda yanayin
ba kaman mai shago
bane. Ba kaman mai shago bane ko ban yawa shi dan jarida dole ne ko ci sa ya yi wannan aikin. Kaga abin da yasa ɗan jarida suka shiga wannan halin na haƙulai.
To rubutun da dawo bangaren ma'aikata.
To assalamu alaikum. Sunana Basir Saidu dan jarida ne a gidan radio da television na Sarauniya Rishin jihar Maradi.
Wani irin hali ku ma'aikatan gidan radio kuke ciki? Muna magana akan juyin mulki zuwa yanzu. Me ya canza? Wace irin karuwa aka samu tunda daraktar radio Nagata ya bada labarin irin yanda ake samun ci gaba a wancan baya da inda kuɗaɗe suke shiga? To wani matsayin shekara kaɗan ba za mu yi magana corona ba zuwa hali yanzu. Wani irin hali ku kuke ciki?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina ji daɗin wannan tambaya da kai mun malam Masir. To a matsayina na ɗan jarida wanda kuma a yanzu haka nake aiki a gidan radio da talabijin Sarauniya Rishin jihar Maradi, haƙiƙa an samu sauye-sauye da dama da kuma ƙalubale na rayuwa musamman a cikin aikin namu na jarida mu ma'aikatan. Idan ka ɗauki ƙaramin zango mu ɗauka daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu, wato ina nufin kamar daga lokacin da Niger ta tsinci kanta a yanayi na juyin mulki inda aka hamɓar da gwamnatin farar hula sojoji suka zo, to gaskiyar lamari a zahiri abubuwa sun sauya da dama. Idan ka ɗauki misali kamar ɓangaren yadda lamura suke gudana kafin a yi, in ka kwatanta shi da yanzu a mu ɓangarenmu mu ma'aikata, har ga Allah sai mu ce abin ya zo mana da ƙalubale da dama. Musamman in ka ɗauki musamman ɓangaren shi gudanar da aikin kanshi yana tattare da ƙalubale. a matsayin mu na ɗan jarida saboda yanzu kafin ka samu labari to fa sai ka kai ruwa rana zaka shiga ka fita ka shiga ka fita ka shiga da kyar
ne abin wahala alhali abin ne wanda duniya take kallon kusan kowa ya bi
to abin ne
da mutane suke isowa ta yi nuna murnar su da samun yanci da ganin cewa a wannan gwamnatin ta yi wancan a wannan lokacin suke hana ko wasu bayanai ko kuma wajen balansa a matsayin ku na yan jarida wajen neman masu korafi ne kuke shan wahala
yawa to inda matsalar take yanzu in ka dauki bangaren rashin daukar ra'ayoyin mutane al'ummar kasa kan yaya kasa take tafiya ko ya al'amura take tafiya ala kullu halin galibi bangare ɗaya ne zaka samu kafin ka samu ɗaya bangaren gaskiya muna shan wahala menene bangaren ɗaya waɗanda za su kalubalanci wannan tafiya ko kuma za su yi kira a gyara
kana ganin akwai kalubalen faɗi ne Abbasi ko kuma a'a babu shi
a'a kalubale ai sanin kowa ne a matsayin ɗan jarida a matsayin masu saurare wanda ɗaiɗaiku al'umma cikin ƙasa sun san abubuwan da suke faruwa amma inda matsala take ka fito ka bayyana ra'ayin naka nan ne kalubalen ga mutane suna ganin dai muna samun labarai muna ɗorawa suna saurara amma ba sa tunanin yaya rayuwar mu take mu ma ɗan adam ne kuma ci muke sha muke sutura muke akwai iyalai a ƙarƙashin mu akwai ɗan uwa da abokan arziki wanda suke jira mu samu su ma mu ba su to wannan wurin muna da kalubale babba domin in ka kula kudaden da za ma'aikatan namu za su samu har a ce an biya mu albashi to sai an kai ruwa rana
ba sa shigowa
kamar yadda ya kamata
wani irin hali sauran ma'aikata waɗanda kake wakilta suke ciki shi nake so in samu karara
to abinnan ma'aikata suke ciki suna cikin hala haula'i yanzu ma'aikacin da da in wata ya kare zai dauke buhun shinkafa ya kai gidan shi ya ajiye ledan maka ko karton maka guda kai gidan shi aji wallahi yanzu sai ya da gaske zai sai kilo 10-15 a dunkule ya kai gidan shi aji a yau kana ma'aikata idan aka kiraye ka iyalinka cikin iyalinka akwai rashin lafiya amma ta iyalin naka amma ta yaranka da sauransu to wallahi tunani kake idan ka tafi da wasu kuɗi ne ma zaka tafi likita saboda baka da su a hannunka kuma baka san inda zaka same su ba amma kuma wasu suna maka kallon ɗan jarida ne kullum kuɗi kake samu kana mu'amala da manyan ma'aikata da manyan wane ne da manyan 'yan kasuwa da sauransu amma kuma a zahiri abin ba haka bane sannan kuma in ka ɗauki kamar ɓangaren kai kanka ka je ba da ainihin nauyin kanka da kanka zuwa ma'aikata ta kama mutum ne suke da abin hawa a cikin sai ka yi da gaske za ka biya kuɗin a daidaita $40 $50 kana ma tunanin me za ka bar wa iyalin naka a gidanka sannan ka zo ma'aikata ka sauke nauyin alƙawarin da ka ɗauka na za ka yi aiki tsawon wata guda wani lokaci a ƙafa za ka taho ni nan da nake maka magana galibin lokuta akwai lokutan da wallahi cikin ruwa nake fitowa cikin ruwa nake tafiya gida kuma a ƙafa nake tafiya ka san inda gidana ke nisan gidana da ma'aikatata a ƙafa nake tafiya in je in zo saboda wannan dala 40 kin ina kallanta a matsayin in na hau a daidaita ban bar komai a gidana ba ƙarin barta a gidana ko wani abu ne a daidaita to wannan kaɗan daga cikin irin ƙalubalen da mu ma'aikata muke fuskanta a cikin rayuwarmu ta aikin jarida.
In gode masu yi mu je ga malama ta gaba.
Ni ce Hajara Haruna ɗan jarida ta Radio Liberté a nan Maradi.
Hajara Haruna kallabi tsakanin rauna a duk lokacin da aka shiga irin waɗannan abubuwa da mutane suke ba da labari kuma ta shafi ne ga mai ƴan gata ne. Me za ki ce game da wannan hali da lokacin da aka yi mulki zuwa yanzu wajen neman labarin da wajen wallafa su da wasu abubuwa za a iya cewa a bangaren mata haraka na tafiya yadda ya dace
to malam masra abinda za mu cewa kamar da Basir sai da ya magana matsalar duka guda ce
tana shafan mata
mata ba 'yan jarida ba ne ba
ɗan jarida ne
yadda suke aiki haka muke aiki yadda suke inda suke shiga haka muke shiga wahalar da suke ci haka muke ci
mun koro hira amma lokaci ne mana halinsa idan Allah ya kai mu makon gobe malama Hajara Haruna za ta ci gaba da amsa tambayar da Mansur Sani ya yi mata a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin daga jihar Maradi ta ƙasar Nijar sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni Nadina Dauda ke cewa mu huta lafiya.